الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci, kuma muka san cewa ta farilla da Allah ya dora mana. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi wannan ibada. Na biyu, ina ga yana nema ya zama mana kamar al'ada ce, in na shigo nan garin to sai na zo nan gurin. Yanzu abin ya zama kamar rashin lafiya ne da mai neman magani, don haka ko da yaushe da safe alhaji yake gani cewa mutanen masallaci suna buƙatar a yi ta magana. To, na yi jatuntun wasu abubuwa ne taƙaitattu har da zan fara, kuma da ke da kulli makanin ne maƙal, kowane magana tana da muhallinta, kuma kowane mahalli da magana da ya kamata a yi masa. Yanzu kusan ana saifin ɗin wata Ramadan, wani babban alheri da zai sauko mu al'ummar musulmai, wata mai alfarma. Kamar yadda muka sani cewa Allah ya fifita lokuta, ya kuma fifita gurare. Daga cikin irin guraren da Allah ya fifita akwai irin su Makka, a Makkar ma wajen Ka'aba akwai su Safa da Marwa, akwai su Arfa, akwai su Mina. Wannan duka gurare ne wanda Allah ya fifita su, kuma ba ka iya samun su a wata ƙasashe daga cikin ƙasashen duniya sai a wannan gurin Allah ya ajiye. Haka nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu wasu lokuta falala, kamar watan Ramadan lokaci ne, kamar irin sun daren Lailatul Qadr lokaci ne, kamar irin sun tsayuwa a Arfa lokaci ne yake tafiya da shi, kamar irin shi hajjin kansa lokaci. Duka waɗannan Allah ya fifita su, ya ba su halala, kuma yake ninka girman ibada da daraja ga waɗanda suka samu bautawa a irin wannan lokutan. Haka nan waɗannan gurare suna da alaƙar amsawar addu'ar ɗan adam, kamar yadda zai je gindin Ka'aba ko ya je Safa da Marwa ko ya je Arfa ko ya je Mina, ba zai zama ɗaya daga kowane irin gurare a duniya da za ka tsaya ka yi addu'a ba. To, haka shi ma watan na Ramadan ɗin yana da nasa fifikon. Fifikonsa kuma a fili yake, wanda Alƙur'ani ya bayyana fifikonsa. A cikinsa aka saukar da Alƙur'ani, cikinsa ne aka saukar da abinan Lailatul Qadr, cikinsa ne abubuwa na falala da yawa wadda Allah ya ambata. To, za mu faɗi wasu ɗan taƙaitattun abubuwa dangane da wannan watan da muke ciki, sannan kuma sai mu wuce mu ga watan Ramadan da bai kamata mu karɓe shi. Wato, idan baƙo ya zo da irin karɓar da ake masa, kuma kafin ya zo da irin tanadin da ake yi masa, na haka wannan wata ne kamar baƙo ne zai shigo wannan duniya. Suna da zamani guda 12 wanda ake cewa watanni 12. To, shi wannan zamani idan ya zo da ya kamata a karɓe shi. Watan Sha'ban wata ne wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shi kusa da watan, wato, abinan Ramadan. Shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita azumi a cikin wannan wata na Sha'ban, har ma Aisha tana ganin cewa babu wani wata da yake yawaita azumi in ba Ramadan ba kamar watan Sha'ban, domin yakan yi azumi tun daga farko har zuwa wato kusan rabin wata, daga nan kuma zai huta. An tambaye shi ko me yasa yake yin azumi a watan Sha'ban, yace saboda abubuwa guda biyu. Abu na farko, mutane sun rafkana daga barin wata, yanzu kowa maganar da yake yi shi ne Ramadan, kamar an manta da Sha'ban, kowa yana jira Ramadan. Yake shaharun yaghfulu fihi an-nas, wata ne wanda mutane suka rafkana da yin wasu addu'a da yin wasu ayyuka, kowa hankalinsa ya komawa watan Ramadan. Yake shi yasa yake yawaita ibada. Dalili na biyu kuma shi ne, kamar yadda muka sani, a sati ana kaiwa ayyukan mutane wajen Ubangiji, kuma yadda manzo Allah ya bayyana cewa wato ranar Litinin da Alhamis ana bijiro da ayyukan mutane wajen Allah. Manzo Allah ya ce yana yin azumi a ciki saboda idan an kai aikinsa a gan shi da yawa, domin azumi wuni ne gaba daya ibada ake a cikinsa, shi baya yankewa sai rana ta faɗi tana aiki kare shi, so da haka waɗannan ranakun yana kaiwa. To sannan kuma a shekara ana samun cikin watan Sha'ban ake haɗa dunƙulallun ayyukan mutum na shekara gaba ɗaya, sai a miƙa su wajen Ubangiji. Waɗannan dalilai guda uku ya sa yake yawaita azumi. Na farko, abu ne wanda mutane sun rafkana suna jiran watan Ramadan, shauƙinsu ga watan Ramadan sai ya hana su su azumi, shi kuma yana yi saboda kamar shimfiɗa ce da tanadi ga watan Ramadan. Abu na biyu shi ne, ana ɗaga ayyukan mutane ana kaiwa wajen Ubangiji, da haka yake yawaita yin azumi a cikinsa har zuwa kusan rabin wannan wata, saboda ya zamanto in an kai aikinsa a cikin wata ya goma sha biyu, to a samu aikinsa ya kai inda ya kai, da haka yake wannan azumi. Wannan wata na Sha'ban wata ne wanda ake son mutane su aikata wasu abubuwa. Magabata suna yin addu'o'i, suna cewa wato Allah ya musu albarka a Rajab da Sha'ban ya kuma isar da su zuwa ga Ramadan. Wannan magabata suna yin wannan saboda falalar Ramadan, suna roƙon Allah ya kai su wannan wata domin samun falalar da take ciki. Sa'annan banda wannan kuma suna yawaita yin wasu ayyuka na ibada banda azumi. Daga ciki wato akwai karanta Alƙur'ani mai girma. Su magabata an tambaye su me yasa suke yawaita karanta Alƙur'ani, suka ce shimfiɗa ce ga watan Ramadan. Ana ma watan Ramadan shimfiɗa ne da yawan karatun Alƙur'ani da kuma yin azumi kusan na rabin watan, duka sharan fage ne. Makirarin da suke shi ne, suka ce Rajab watan shuka ne, Sha'ban wata ne na noma da gyaggyara abubuwa, Ramadan shi kuma wata ne na girban abin da ka aikata a ciki. So ala ayyuka halin yana nuna maka kenan, daga Rajab suna ɗaukin zuwa Sha'ban, daga Sha'ban suna ɗaukin zuwa Ramadan. Ta cewa barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan, ya mana albarka cikin wannan wata na Sha'ban da Rajab, ka isar da mu kuma zuwa ga wato watan Ramadan. Daga cikin abubuwan da suke aikatawa akwai yawaita karatun Alƙur'ani kamar yadda na ambata. Sannan wani abu na biyu da shi akwai kasratu siyamu fi, yawaita yin azumi a cikin wata na Sha'ban. Da yawa kuma wasu sun shagaltu, kowa dai burinsa Ramadan yanzu zai azumi, amma kuma a cikin suka ce yin azumi kafin watan Ramadan ka yawaita shi cikin Sha'ban akwai ta'awidun nafs wato kana renon ranka ne kana sabar ma ranka saboda haka in Ramadan din ya zo ba za ka sha wahalar yin azumi ba sannan kuma za ka girbi sakamakon irin abin da ka aikata a cikin Sha'ban cikin watan Ramadan domin zai taimake ka dama ka riga ka yi tarbiyyar nan akan karatun Al-Qur'ani kuma ka yi ta akan yawan sallah da daddare ka tarbiyyantar da ran akan yin yawaita na kulfili da karanta Al-Qur'ani da azumi sannan wani abu da suke yawaitawa shine wato kasratul du'a yawan addu'a cikin wannan wata suna yawaita yin addu'a magabata yawaita addu'o'insu kamar yadda na ambata shine Allah ya musu albarka cikin watan Rajab da ya wuce da kuma shi wannan Sha'ban da kuma ya isar da su watan Ramadan kuma watan Ramadan wani wata ne mai alfarma dan haka ya kai ajiye masa lokaci ana yi masa addu'ar Allah mutum ya kai shi wannan lokaci kuma ka samu lafiya da gabatar da ayyukan da zai zai sannan suka ce laysa shahrul kasal wannan wata ba wata ne na kasala ba wata ne wanda ya kamata yanzu mutum ya fara sabawa da yin wasu nazilfili da yin wasu ibadoji irin karatun Al-Qur'ani irin azkar irin tasbihi irin dai abubuwa da yin azumi duka ana da buƙatar ka tarbiyyantar da kanka akan wannan kuma sa'annan shi wannan wata din na Sha'ban abinda ake so mutum ya yawaita shine kasratut tauba yawan tuba domin kada ka shiga Ramadan da zunubai ana son ka yawaita tuba wanda dai san yana da wasu munanan ayyuka to yayi hakuri ya tuba ya daina ya shiga watan Ramadan yana wanke ba shi da zunubin komai to wannan zai ƙara kusanta shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda kun san zunubi yana shamukanta tsakanin dan adam da wato da Ubangiji idan zunubi yayi yawa Allah yana yanke alaƙa tsakaninka da shi sai ya zamanto ba za ka iya sabon communication da Ubangiji ba duk lokacin da ka nemi ganawa da shi zunubi zai tare ka saboda haka ake so ka yawaita tuba domin shi kuma wata ne wadda idan ya zo ana buƙatar ka shiga ba tare da wani zunubi ba domin samun karɓuwa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan a cikinsa watan har yanzu akwai al'amal allati turfa'u fi Sha'ban akwai su ayyuka idan ka aikata su ana daga su kamar yadda na ambata cewa ana kaiwa ayyukan mutum a shekara wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda ake kaiwa a sati-sati su haka kuma shi wannan wata na Ramadan ai na Sha'ban idan ya zo iya ayyukanka duka za a tara su sai a tura a je wajen Ubangiji a yi makin an karba ko ba a karba ba Allah ya so ne shi ne an karba muke da fata to daga nan za ka sake sabon zubi kenan daga watan Ramadan yanzu an yi maka makin din shekara guda ka kuma haye ka gama komai da komai saboda za ka shiga cikin Ramadan ba tare da wani zunubi ba abu da abin nan shi ne wato kamar yadda na faɗa neman gafara daga abin nan neman gafara daga zunuban da ɗan adam yake aikatawa a cikin wannan wata ɗin kafin Ramadan ɗin ya shigo abu na ƙarshe shi ne wata ne wadda mutane sun rafkana kamar yadda na ambata a cikin shi daga yawan tunanin watan Ramadan saboda sai a manta ma da shi kowa yanzu hankalinsa ya koma watan azumi yana zuwa watan azumi yana zuwa sai ga mutane kawai sun manta da wannan shi kuma a daidai wannan lokacin da mutane tunaninsu kawai watan Ramadan ya zo shi kuma a wannan lokacin manzo Allah yake ta zuba azumi a cikin watan saboda a watan ne ake tura ayyukan mutane zuwa ga shi ga Allah tabaraka wa ta'ala so waɗannan dai su ne abubuwan da ake da buƙata wato a cikin wannan wata ɗin yau ina jin ana wajen kusan nawa ne ga watan takwas ne ake nema ko Sha'ban din to kaga lokaci ya fara tafiya yana neman kurewa wasu ɗan kwanaki ne ɗan kaɗan da suka rage kusan ma ɗan kwanakin da manzo Allah yake yawaita azumin a ciki sun yi kusan tsarewa domin in ya ci rabi yana ajewa in banda irin azumin litinin da alhamis waɗannan ko da gobe za a ɗauki azumi in alhamis ta zo ko litinin ta zo a kan irin wannan gabar za ka yi azumi domin wata sunna ce mai zaman kanta da kanta to wannan kenan bayan wannan shimfidar sai kuma kaifa nastaqbilur ramadan ya za mu karɓi watan azumin ramadan tunda baƙo ne wani irin masauki ya kamata a bashi yaya kamata a tanada masa saboda idan za ka yi baƙo watakila ka tanada masa wurin kwana ka tanada masa abinci ka tanada masa wasu abubuwa da duk za su rage masa wahalhalu da me ya kamata a karɓi watan ramadan akwai masu karɓan watan ramadan da tunanin za su sha bacci a cikinsa wani zai ce maka tunda ya kwanta bai tashi ba sai da aka yi zo ana so saboda haka yana da kamar gwadin ta yake kuma ya ce maka shi tunda ya sallar asuba ya kwanta to sai da ma da aka zo la'asar ya tashi kaga shi wannan ya ɗauki watan kawai wata ne na bacci wani kuma yana ganin kawai wata ne wanda za a yi ta dafe-dafe a yi ta yin abubuwa shi kenan wani kuma burinsa kawai shi ne duk kwana 29 su kare shi kawai ranar idi ya sa sabuwar riga kowa da irin yadda yake karɓan watan ramadan da kuma yadda yake kallon sa amma a musulunce a shari'ar Allah da me ya kamata a karɓi watan ramadan akwai abubuwa da magabata suke kallon kafin watan ya zo kai tanadin su kuma duk a ciki ba ma tanadin wani abinci ko wani abu daban a'a kai tanadi na wasu abubuwa da za su taimake ka wajen aiki ba cewa ake banda abinci ba a'a dole za ka ci abinci in kai azumi saboda ba zai kai ka zama haka ba amma dai irin yadda tanade-tanaden wasu yake to ya saba da tanade-tanaden magabata wanda suke karɓan watan abu na farko suka ce abin da ya kamata kowa ya yi kafin watan ya zo watan in ya zo ya same shi akan wannan to ya same shi akan ikhlasun niyya ma'ana wato a same ka kana da tsarkakakkiyar ikhlasi dangane da Allah saboda a ciki Allah yake ayi karatu alqur'ani ayi qiyamul layli a ɗauki azumi tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana ayi addu'o'i ayi azkar duk waɗannan abubuwa idan babu ikhlasi a ciki ba rashin amfani ba dan haka sai ka yi su don Allah dan haka ana son kafin watan ya zo ya same ka da kyakkyawar niyya za ka yi dukkan abin da za ka yi na iyawa na ibada amma da tsarkake Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba don riya ba ba don sum'a ba ba don wani abu ba kana yi ne kawai don Allah kamar yadda magabata suke in azumin ya zo wasu ma ba sa zuwa ko kasuwanni ko wasu abubuwa an tambaye su ko saboda ne suka ce suna nan a wajen Ubangiji kaga wanda zai zauna ba zai je kasuwa ba zai je wajen abin nan ba to ai ya tanadi wani abu da zai inka ci ya tanadi wannan kuma abin da ke hana shi fitowa cikin mutane shi ne gulma da annabimanci wannan yakan hana su fita tsakanin mutane saboda ka san yanzu mutum sai ya zo maka sallama a gida amma zunubi ya kawo maka daga ka fito kun gaisa kawai sai ya kawo maka faifayin wani mutum a yi ta surutu ko kila ma a bace shi a yi wasu abubuwa ya dai kawo maka guzuri na zunubi har gida kuma har da sallama kaga zunubi mai sallama kenan an yi sallama kuma kun zauna kun yi ta zage-zage da bace-bacen mutane to irin waɗannan yake hana su fitowa cikin mutane su zo su zauna in an yi sallar jam'i sai su kama guri a gefe su zauna daga alqur'ani su sai azkar din su in sun tashi kuma sai cikin gida so a same ka da kyakkyawar niyya wannan shine abin da ake bukata watan ya same ka akai abu na biyu da ake da bukatar watan ramadan ka karɓe shi da shi shine at-taubatu sadiqa tuba na gaskiya wato duk wasu zunubai za ka daina watan ramadan ya same ka a haka kar ka shigo cikin watan wato da zunubi ya zamanto cewa ka tuba daga ayyuka munana musamman manya-manyan kaba'irai manya-manyan zunubai akwai wasu abubuwa da ake kiran su illal lamama waɗanda su ba za a iya rasa su ba kurakurai dan adam dole zai shiga cikin su amma duk abin da aka kira shi da zunubi aka yi masa wa'adin azaba a kansa wajibi ne mutum ya nisanci wannan ya tuba ya shiga watan yana wankekke tas daga irin waɗannan zunubai din abu na uku da ya kamata mu kalli watan ramadana ko mu karɓe shi shi ne ma'rifatu sharafuz zaman ramadan mutum ya san girman darajar zamanin watan ka sani duk a watannin duniya babu watan da yake da falala da ɗaukaka da daraja irin wannan saboda aiki ne idan ka yi shi ana ninkawa so ya kamata ku ka ƙara ƙoƙari kuma ya kamata ka san girman wannan watan domin kada ya zo ka shagaltu da yin wasu abubuwa da ba za su maka amfani ba misali inda ka karanta inda ka yi sadaka za a ninka maka ladanta ne misali idan za ka yi karatun alƙur'ani za a ninka maka ladansa ne duk abin da za ka yi na alheri lokacinsa ne zo in addu'a ce haka in ma menene za ka yi haka to dole mutum ya san ya zo wani lokaci ne mai muhimmanci kada ka yi wasa wannan damar ta wuce baka yi komai ba kada ka yi wasa damar ta kufce maka baka shuka abubuwa da za su amfane ka a gobe kiyama ba domin ladan da ake bayarwa a watan ramadan ba shi ne ake bayarwa ba a sauran wato watanni ana ruɓanya ayyuka ana ruɓanya lada kuma daga ƙarshen ramadan din ya zo fikewa sai a naki ninkin ba ninkiya a ba wa mutane waɗanda suka yi ibada saboda haka dole ka sani cewa ka zo wani zamani ne wanda watakila dubbai ko miliyoyi na musulmai waɗanda suka mutu daga bara zuwa bana ba su samu zuwa wannan lokacin ba kai ka samu ka zo wannan lokacin to ka san darajar lokacin da kake ciki ba lokaci ne na ashare-ashare ba lokaci ne na faɗan munanan maganganu ba lokaci ne na aikata zunubai lokaci ne da ake ribata har ma wasu suna ganin mutuwa a cikin watan ramadana daraja ce ga wanda ya mutu ba domin ya mutu a wani zamanin da yake da girman daraja zamanin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya keɓance shi da saukar da alƙur'ani zamanin da aka keɓance shi da saukar da wahayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka san muhimmancin wannan lokacin don kada ka yi kasala kada kuma ka tsaya yin wasu abubuwa da ba su da amfani ka bar abubuwan da za su amfane ka wannan yana daga cikin abin da ya kamata a karɓi watan ramadan a yi tanadin haka cewa lokaci ne mai alfarma babu sake ko a makaranta za ka ga misalin ɗan makaranta idan lokacin lectures ne watakila in ya yi latti baya damuwa amma daidai lokacin da aka fito da timetable na jarrabawa in kai latti za ka iya gane kurakuran ka wadda timetable ɗin ya fito to yana nuna maka muhimmancin mai wannan lokacin har ma idan ka gota lokacin watakila wani abubuwa suna faruwa to ka gane cewa ramadan wani timetable ne wanda Allah ya shirya na yafewa mutane na ɗaukaka darajar mutane na ba su lada mai girma na ƴanta su daga barin wuta na kai su gidan aljanna na buɗe musu ƙofofin aljanna to kasancewa wani zamani kake ciki mai muhimmanci kar kai wasa da shi abu na hudu da ake son ka karɓi watan ramadan da shi shine at-taqallul min at-ta'am to wannan ba mu san dai ko yaya abin nan ba amma dai daga ciki ana son wai ka karanta yawancin abinci sani ba ko zai yi ko ba ka karanta yawancin abinci saboda yawancin abinci yana sa jiki ya yi nauyi jiki in ya yi nauyi to zai so ya yi bacci yawan bacci kuma a cikin wannan wata ɗin kamar asara ne ba a ce kar ka yi bacci ba amma dole saboda bacci Allah ya halicce ka da shi kuma ya ma fi ka ƙarfi duk ƙarfin ka sai ga bacci ya fi mutum ƙarfi za ga bacci yana wujujjugan mutum mai ƙarfi sai ya saka shi ya rinka yin haka yana abin nan duk ƙarfin sannan bacci ya janye shi to amma dai duk da haka ana da buƙatar cewa ka rage yawaita cin abinci ka zama kamar yadda sahabbai suke cewa nahnu qaumun la na'kul hatta nujua mu mutane ne waɗanda ba ma cin abinci sai mun ji yunwa fa idza akalna lam nashba kuma idan mun ci ba sai mun cika cikin ba inma muna ci ne abinda zai ba mu ƙarfin tsayuwa wajen ibada so ka rage yawan cin abinci saboda yawa da cika ciki fal yana sa yawan bacci yana kawo kasala zai hana ka yin wasu ibadu dan haka abinda ake so shine ka ci abinci gwargwadon yadda ya kaimu sulla yadda kawai bayan ka zai iya tsayawa kai tsaya kai ibada wannan shine ake so abu na biyar da ake son ka karbi azumi da shi shine ta'limul ahkam fiqh usya mutum ya san ilmin hukunce hukunce na fiqhun azumin sa waɗannan abubuwa suna bata azumi waɗannan abubuwa suna inganta azumi waɗannan abubuwa makruhi ne azumi a yi su waɗannan abubuwan ba a son su mutum ya san waɗannan domin ya kiyaye ibadar sa ta zamanto ingantacciya domin kamar duk ibadar da kake application ne kuma ya kamata in zaka yi application ka san me ka rubuta wanda in an tambaye ka zaka iya yin bayani akan application din da amma in ka rubuta application da goge goge san kaza da kaza watakila ba zai karu ba watakila ba za a aiki da shi ba to saboda haka abinda zai baka damar rubuta wannan application na shiga aljanna na kofofin ramadan da aka bude na shiga aljanna shine application din ka ta san hukunce hukunce ka san irin kalmomin da ka saka a ciki ka san menene zai gyara ma azumin ka san menene zai bata maka shi waɗannan ana da buƙatar tun kafin azumin ya shigo ka san su kuma ka tsaya a kan su idan azumin ya zo ka haɗa su su tafi tare sai azumin ka ya zamanto cewa ka karɓi ramadan da ilimi da komai wasu abubuwa za ka ga irin tambayoyin da ake yi sai ga kamar ma abin nan ba kamar ma bai abin nan ba abu ƙalilan ne sai ga ya rikita mutane wannan ke kaza wannan ke kaza wannan ke kaza balle yanzu zamani ne na social media kawai watakila wani bai san ma kan abun ba kawai zai zauna ya rubutu sa kuma ya killa ba shi kuma mutane Allah ya jarabce su da son sai sun ga abun da aka tura kowa sai zauna ya taɓata lokacinsa a kan wani to ana da buƙatar lalle ne ka tsaya ka san abubuwan da ya kamata abu na shida shine ta'widun nafs ala siyam wato shine ka sabar ma ranka da kame harshenka a cikin azumi saboda kada ya ɓata maka azumi yawan maganganu musamman maganganun da suka shafi mutuncin wasu suka shafi haƙƙin wasu suka shafi wani abu na wasu amma maganganu idan na Allah ne idan na zikiri ne idan na istighfari ne idan na salati ne waɗannan ana buƙatar su amma idan maganganu ne waɗanda za su shigo maka da wani abu ka yi ƙoƙarin ka sabar ma ranka da barin waɗannan abubuwa kada su shigo su ɓata maka wato azuminka abu na bakwai da ake son mu karɓi watan ramadan da shi shine al-musabaqatu wal-jiddiyya lil amal wato tsere ko a ce competition wato tsakanin mutane ka zamanto mai tsere ma mutane ne wajen aiki ka zamanto gaba-gaba kowa yana competition ne da kowa misali kishi ne wannan kowa yana da kamata a yi sallar tarawih ba na bai kamata a yi tahajjud ba na bai kamata ban yi istighfari ba bai kamata ban yi salati ba bai kamata ban yi kaza bai kamata ban yi kaza ya kamata a ce na yi kaza musabaqa ya zama tun tsere ma kowa kokari yake tsere ma dan uwansa kamar yadda Qur'ani yake sabiqu ila maghfirati min rabbikum ku yi tsere zuwa wajen gafara da neman aljanna wanda fadin ta kai fadin sammai da kasai to nan ana son ayi wannan tsayin wal jiddiya shine kuma yin aiki tukuru mutum ya tsaya yin aiki tukuru domin ya samu aljanna inna sil'atallahi zaliya inda Allah ya ce kadarar ubangiji tana da tsada wato cinikinta sai an daure kafin a sallama maka gidan aljanna sai kai aiki tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu wancan gidan aljannan mun gadar muku ne saboda aikin da kuke so a wannan wata da yake zuwa ka karbe shi da niyyar zaka tsere ma kowa wajen aiki ka kuma ka karbi watan da niyyar cewa zaka yi aiki tukuru domin sai ka ga kanka cikin gidan aljanna wannan shine abin da ya kamata kowa ya kama kansa kuma ayyuka sun zama daban-daban kowa da irin yadda Allah ya kore masa kullu muyassarin lima khuliqa wani zaka ga sadaka yake saboda yana da wadata wani kuma zunzurutun karatun alqur'ani saboda shi kuma anan aka kore masa wani yawan salloli wani yawan istighfari kowa da yadda yake amma dai kai aiki tukuru a duk bangaren da ka samu kanka ana son ka karbi wannan wata da irin wannan fata abu na takwas shine kasratu qira'atul qur'an laylan wa nahara mu dauki niyya da cewa watan nan idan ya zo ko ba komai dai kan sauki qur'ani koda sau daya kafin watan ya wuce saboda ayanci Allah ya ce ko da harafi ana baka lada 10 in ka sauki alqur'ani za ka samu lada wajen miliyan 3 da wani na lada saboda yawan harufa da suke cikin alqur'ani za ka samu miliyan 3 da wani abu na girman na yawan daraja da Allah zai ba to wannan a sauka ɗaya kenan kaga ina jin ko naira miliyan 1 aka ajiye aka tafi sauki alqur'ani wata kila za ka gwada ga miliyan 1 nan an ajiye in ka sauki alqur'ani a cikin wannan wata na naira ka dauka to kaga wata kila mutum ko ba dan Allah ma wata kila ko dan miliyan 1 ma zai tsaya ta karin da qur'ani wata kila to wancan miliyan 3 da za a samu ta Allah ce ba ta naira ba kuma kai ka san abin da ya fito daga wajen ubangiji ai ya fi karfin abin da ya fito daga wajen dan adam saboda haka kai kokari ka yawaita karatun alqur'ani daurewa za a yi wallahi sai an daurewa za a yi ka daure ka cije shi yasa muka ce aljibiya tukuru sai ka dage ko da ba ta so zuciyarka ba ta so tankwala ta tilasta mata ka je karanta wani abu na alqur'ani in izu biyu kake karanta watakila watan in ya kare ka samu sauka guda wannan haka ake so in izu uku ne to kaga za ma ka samu sauka har da dole to kuma minti nawa zai dauke ka karanta izu uku duk da mutane sun bambanta wasu sun iya kuma sun haddace yadda suke karantawa daban wani kuma bai iya karantawa ba yana ja ne qur'ani ma yana ja duk da haka dai manzo Allah yake kana da lada guda biyu saboda haka a yawaita abu na tara shine da ake son mu karbi watan ramadana da shi shine kasratu sadaqa a yawaita yin sadaqa in an faɗi batun sadaqa kuma mutane suna kallon in gana da wani mai kudi a kusa da kai sai ka rika kallon sa tunda kai ba ka da kudi an yi maganar sadaka to annabi ya yi wannan magana wani ya ce ai ba shi da shi abin da zai yi abin nan ya ce akwai wanda ya rasa mallakar kwallon dubino a cikin saboda talaucinsa aka ce a babu ya ce to kwallon dubinon da ka mallaka ka gashi guda biyu ka ci rabi ka ba ma ɗan uwanka rabi ka yi sadaka saboda abin da ka mallaka da shi za a yi amfani kuma yake musu istaqun nara walau bi shakki tamam ka ku ji tsoron wuta ko da tsagin dubino an bayyana ayyuka masu falala da yawa na ciyarwa wani sahabi yake cewa bai da shi aka zo wani gaba yake nan ma bai da shi duk abin da aka zo yake bai da shi manzo Allah yake to abin da zaka yi kuffa lisanaka riƙe harshen ka karkace mutuncin kowa shi ma za a baka lafiya ba ka da kokowo ba ka da abin da za ka ce to rike harshen ka karka zagi kowa karka yi giba da annabimancin na wani mutum ka rike harshen ka kai shuru ladan sadaka za a baka saboda ka da kenan ibada Allah ya kaskafa ta kowa da ajin da zai shiga wani idan ya ce buhun shinkafa ya sadaka kai ba ka da shi to tsaga dubinan da kake da shi ka ba mu wani kai ma iya abin da kai kenan in ba ka dama da kwallon dubinan ka jira a baka rabin ai harshen ka kan baka iya rike shi ko ba za ka yi magana ba tunda shi ba ma abin nan yana cikin jikinka ne ka rike shi shi ma ladan sadaka ne kaga kenan ai shanin ubangiji ya yalwata komai ko kowa an ba shi hanyar da zai biya samu ya shiga aljanna Allah zai rowar wannan ba hatta wanda ba shi da kwallon dubino an ce ya rike harshen ka wata irin falala ce wannan ubangiji yake ji da tausayin mutane da rahama da yake samu saboda haka kai shuru kar ka zagi kowa shi ma mun baka ladan sadaka abu na goma da ake son mu karbi azumin ayar watan ramadan da shi ne kasratu du'a fi ramadan mutum kada ya manta da kansa yawaita addu'a a cikin watan ramadan ana karban addu'a saboda haka ka yawaita kullum ko da yaushe ko cikin dare ka farka ko da yaushe shi ba shi kusan ma wasu malaman suna kallon ramadan bai da dare bai da rana amma yadda ka ɗauki azumi har zuwa shan ruwa duka kana cikin lokacin da za a amsa maka ibada to daransa kuma ga dalilan yadda suke Allah ya musu albarka saboda haka dole ya zamanto cewa ko da rana ko da yaushe ka tuna wani abu kai addu'a sai maganka addu'a rabbi ighfirli li wa liwalidayya da kai ma iyaye walil mu'minina kuma ka shigo da mu'minai haka Allah ya hada mu kaunaci juna mu fara da kanmu mu biyo da iyaye sannan mu shigo da mu'minai kowa da ka sani za ka yi ma wani zai yi maka haka rayuwar musulmai take saboda haka a yawaita yin addu'a ballantana yanzu ga yadda ake ciki mutane suna da buƙatar addu'a ƙasar ma kanta tana da buƙatar addu'a ƴan ƙasa suna buƙatar addu'a al'umma suna buƙatar addu'a su karan kansu masu jagoranci suna buƙatar addu'a Allah ya dawo da su kan hanya su fahimci menene suke duka waɗannan abubuwa mutum zai yi kuma kai ta addu'a akan Allah ya kiyaye sharri da fitina ta musibar zamani domin ba zato take afkuwa mutum ya fita lafiya lafiya kawai sai a ce maka ai bai dawo ba wasu sun kama shi wasu sun yi wane ne ire-iren waɗannan fitintunu da sauran ka tsaya ka yi ma kanka addu'a ka yawaita addu'a abu na 11 da ake so mu karbi wata ramadan da shi shine alfarahu bi ramadan kullum ke farin ciki da Allah ya kawo ka wata ramadan domin farin ciki da abin da Allah ya yi na falala shi ma wani nau'i ne na ibada duk da za ka ga wani lokaci wani in yana wani aikin an kira sallah sai ya fara tsaki a madadin kuma an zo da abin da inda zai kwaikwayi mai kiran sallar ya yi addu'a za a karba to amma sai daga kuma a lokacin yana tsaki saboda bai gama wani abinsa ba kuma ga shi manzo Allah ya ce in ka ji kiran sallah ka kwaikwaya bayan an kare kai salati kai mun kai addu'a ceto na zai same ka kai ma kai salati ka roƙa masa alwasila sannan kai addu'a abu uku duka waɗannan za a amsa maka amma za ka ga da yawa wani lokaci saboda uzurori sai ga ɗan adam ya manta da waɗannan abubuwa abu na 12 shine abinda ake son mu fuskanci wata ramadan da shi shine ma'arifatu qasa'ifu ramadan sanin abinda Allah ya keɓance wata ramadan din shi na farko an keɓance wata ramadan da saukar da alqur'ani a cikin sa an keɓance wata ramadan da a cikin sa ne kadai ake bude kofar aljanna kuma a rufe kofar wuta an keɓe wata ramadan da lailatul qadr duk waɗannan abubuwa ba wani wata da ya samu waɗannan in ba ramadan ba to idan ka gane wannan cewa kofar aljanna yanzu a buɗe take to a kafin kenan ma kamar cewa ake kawai mutane su je su shiga saboda ayyukan mutane wani zai ji cewa an ce an ɗaure shaidanu a cikin watan ramadan to kuma zai ga wasu kuma suna taron da na shashanci ne da munanan abubuwa ya to ina an ce an ɗaure shaidanu kuma ga mutanen shaidan nan suna a'a ibnul hajar yana cewa tsananin tsananin bautar Allah ne da ake yi ya kai ya matsayin ya kassara shedan kamar bai da tasirin komai kuma idan ka kula da watan idan ya shigo za ka ga dewa da in ba wata Ramadan din ba in an kira sallah ba a samu amma za ka ga dewa mutane sun zo sun kewaye masallaci suna jiran lokaci ko dewa za ka ga ko magana ta yi za ta kware da azumin ka ba kaga kenan ai kamar shedan din an kore shi ne sai yawan ibada saboda duk abin da ka zo da shi mara kyau sai an tuna maka cewa fa Ramadan ake mun taba shiga mota ɗaya da wani mai siyasa a yi hakuri watan azumi ya yi kusa sai yake biya mai yana cewa zai ajiye harkar siyasa ne yanzu idan azumi ya zo ya ce me yasa ba za ka yi taba cikin azumi ya ce a kai abin gara ne mu ajiye tukunna to kaga shi yana kallon lalle lalle akwai wasu abubuwa da ake a gefe wanda ba abin nan ba tasirin watan Ramadan din tun bai kama ba yana cewa zai daina waɗancan abubuwan su haka Ramadan din yake shi yasa aka ce ana ɗaure shekaru ba wai a'a yanzu kawai za ka zagaya ne a wani guri sai ka ga shekaru a masa sirki an ɗaure shi baya iya yawo a'a yana yawo yana halakar da mutane amma saboda watan ya zo da yawan ibada hatta mutanen da da shekaru ya kama yanzu sun kufce da yawa sun dawo masallaci da yawa za ka ga idan ana ko karanta alƙur'ani ko sallar tarawih za ka ga hatta mata za ka ga suna ta fitowa ba sa fitowa kuma wani lokaci can inda Ramadan din ba saboda yawan ibada sai ya zamanto kamar babu shedan a duniya ina fata an fahimta so waɗannan suna daga cikin kasancewa watan an keɓance shi da wasu abubuwa don haka kar kai sakaci abu na goma sha biyu shi ne ma'arifatu iftahul janna hirsallah ka sani cewa an buɗe ƙofar aljanna to yanzu kai kwaɗayi ka yi kwaɗayin shiga aljanna tunda an buɗe ƙofa mai rage a sai ka saka kai ko an buɗe ƙofar aljanna to ta yaya za a yi ka saka kai da sallolinka da karatun alƙur'aninka da azkar ɗinka da sauran dukkan wasu abubuwa da kake na ibada su ne za ka shige da su wannan gida don haka ka san wannan cewa yanzu aljanna abu da kake kuma wuta an rufe ta in ba ɗan rigima ba wanda zai je ya buɗe ƙofar idan mutumin da yake neman jafa'i tunda an rufe ƙofar jahannama to ta jefe ta ruhuwa kai dai bai kamata ka je ka buɗe ba ƙofar aljanna kuma da aka buɗe to yi ƙoƙari ka shiga za ka shiga ne da kyawawan ayyukanka ƙofar wuta kuma an rufe ta saboda a hana ka munanan ayyukan da za su kai ka zuwa wuta Allah ya tsare abu na goma sha uku shi ne ma'arifatu abin nan wato na goma sha hudu shi ne shaharu qiyam ka sani wannan wata din wata ne na tsayuwar dare zala ya ce man kama ramadana imanin wa hisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda bi tsayuwar dare na ramadan qiyamul layl yayi tsayuwar dare to ana gafarta masa zunubansa wadanda suka wuce a baya kuma sallar tarawihi da ake yi ita ma tahajjud ne saboda kawai suraye ne suka bambanta watan tahajjud da qiyamul layli wanda ake yi a kagoman karshe ana tsawaita su ana yi musu dogon karatu amma idan rana ta riga ta faɗi aka yi sallar isha duk nafilar da za ta biyo baya sunanta qiyamul layli saboda haka a yi tsayuwa a yi ma wata ne wanda ake yi qiyamul layl wa qira'atul qur'an da kuma karatun alqur'ani wa du'a da kuma yin addu'a abu na goma sha biyar da ake son ka kula da shi da watan shine wato shahrun fihi lailatul qadr wata ne wanda a cikin sa akwai daren lailatul qadr daren lailatul qadr kuma Allah ya subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qadr cewa ya fi wata dubu alhairanka ya fi wata dubu sau da ka sani a wannan daren ka yi kokari ka ga cewa watan ya zo in goman karshe sun kama za ka yi kokari lalle lalle ne ka ga cewa an yi waɗannan dukkan sallolin da ke cikin wannan dare domin samun darajar lailatul qadr abu na goma sha bakwai ka sani cewa ya kamata ka karɓi watan ramadan da zuciyar da aqidar da tunanin cewa mudha'afatul ajr fi fa'tabir don haka ana rubanya lada, ana rubanya lada a cikin sa, kai kula da wannan, ana rubanya lada kai kula da wannan. Saboda haka duk abin da kai ana ninka maka ladan sa, idan watan ya wuce to fursar ta wuce, daman ta wuce, dan kada kai sakaci har a wuce baka kai ga wannan wato abin ba. Abu na ƙarƙashin wannan shi ne tazkiyatun nafsi, mutum ya tsarkake ransa, ya saka ikhlasi, duk wani datti da mugayen abubuwa, kiyayya, gaba, mugunta, kyashi, hasada, wane ne, duk ka tsarkake ransa daga waɗannan abubuwa. Ba su da kyau, ba abu ne wanda suke ya kamata mutum ya zama ba, kamar dai a watan ana son ka tsarkake da irin waɗannan abubuwa. Na 18 shine shaharu kafawato, shaharu kafaratu dhunub, wato wata ne wanda yake kankare zunubai, kamar yadda manzo Allah yake Ramadan ila Ramadan mukaffarat, wato Ramadan zuwa wani watan Ramadan ana kankarewa. Idan wannan watan ya shigo na Ramadan, to ya zama to cewa an kankare ma kowa, zaka shiga babu wani abu. Na 19 shi ne ka shiga watan da tunanin cewa shaharu wuqayatun minan nar, wata ne da Allah ya kare mutane daga barin wuta. Shi karan kansa watan kariya ce daga barin jahannama, saboda daga ya zo sai a kama kofar jahannama sai a rufe. Yana wani ya nuna maka kariya ce daga watan, wato daga abin nan, wato daga wutar jahannama. Waɗannan su ne abubuwan da ake son ka karɓi watan Ramadana da niyyar, abubuwa guda 19. To akwai wasu ayyuka da ake cewa su ne afdalul a'mal fi Ramadan, ayyukan da suka fi kowanne muhimmanci a cikin Ramadan su 7 ne. Ana son waɗannan ayyuka ɗin ka yi su dukansu in za su samu. Idan wasu sun fi ƙarfinka saboda wani dalili, to ka samu wasu daga cikinsu, ka mai da hankali a kansu. Malamai sun nuna cewa afdalul a'mal fi Ramadan, ayyukan da suka fi kowaɗanne falala a cikin watan Ramadan. Na 1, qiyamul layl, shi ne tsayuwar dare, wannan sallar tarawihin da ake da tahajjud din da ake zuwa ana yi, su ne qiyamul Ramadan. Wannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka da ake son kai, banda shi kansa azumi. Shi azumin kololuwa ne, amma a cikin watan ana son ka yi waɗannan abubuwa duk kowane irin dare a cikin watan, a cikin watan Ramadan ka samu qiyamul layl, shine kai sallar tarawih ka samu wannan. In dai ba larura ta rashin lafiya, ko larura ta tafiya, wani abu mai kama da wannan, amma haka kawai kana nan zaune ana tarawihi, me kamata ka zamanto kai asaro wannan ba, domin wannan tarawihin yana daga cikin afdalul a'mali fi Ramadan, ayyukan da suka fi kowanne falala a cikin watan Ramadan ana da bukatar. Abu na 2, ko ba a gaya maka shi ba, za ka yi waita shi dan kanka, shi ne addu'a, yawan addu'a. Amma ka yawaita addu'a neman aljanna, ka yawaita addu'a neman aljanna. Hadisi manzo Allah yake wanda ya roki aljanna sau 3, to aljannan ma za ta taya shi roƙon Allah a shigar da kai cikin ta. To da ka yawaita addu'a neman aljanna, ka yawaita wanda Allah aljanna, Allah aljanna, Allah kuma yana son kai ta masa magiya, yana son wannan, ka yawaita ya Allah aljanna, ya Allah aljanna, ka taruko. Saboda in ka samu aljanna ai an hai ko wani, wannan rayuwar da ake ciki rayuwa mai bada tsoro, nan da can ba za ka iya gusa ba, in ka gusa can din ma kana tsoron ya za a yi, ga wane ne, ga wane ne, ga tsadar kaza, ga tsadar kaza, ga waye, ga wane, za ka fi can duk abin da ka taba ci gaba yake. Walal akhiratu khairun wa abqa, ita lahira in ka bude buhun shinkafa, in ana buɗewa misali kadai kwano ɗaya to in ka dawo zaka samu kwano biyu ne suka karu don gaba take duk abin da aka taba aka diba gaba zai baya yin baya so kaga ai wata irin rayuwa ce wanda in banda shi Allah ba wanda ya san yadda wato abin yake tunda manzo Allah ya ce a aljanna akwai abin da idanu bai taba gani ba zuciya ba taba tunawa ba to kaga ko ai sai in mutum ya mutu ya je ya gani to Allah ya ba mu aljanna abu na uku shi da al'itikaf yin itikafi yana daga cikin ayyuka masu falala a watan ramadan saboda manzo Allah bai rushe ba yana yin itikafi har Allah ya karbi rayuwarsa wannan shi ne abin da Aisha ta faɗi itikafi kuma wata ibada ce wadda ake nizintar zama ne a masallaci ba ka da wani abu ka tsinke ma duniya gaba ɗaya ka koma wajen Allah sallolinka karatun alkur'aninka addu'o'inka kana nan a cikin masallaci kwana biyu ka ɗauka ko kwana biyar ko awa ɗaya ma ana iya ɗauka ga wasu malaman ko dare ɗaya ka zo ka kwana shikenan ka yi itikafi ba ka da aiki a wannan lokacin sai karatun alkur'ani sai salloli sai addu'o'i wannan ka yi itikafi na abu na hudu aljud jud kyauta ko samarwa ko abin nan wato bayar da kyaututtuka ko a ce sadaka duk waɗannan ana abin nan ɗinsu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto mai yawan kyauta ne a cikin watan ramadan dama mai kyauta ne amma ya fi yawaita ta cikin watan ramadan har ma ana ce masa karrihin mursala wato kamar wata iska ce mai da aka aiko haka annabi yake kyauta kasan iska idan ta ɗauro ta taso to da ciyawa da yayi da tarkace da menene duka kuma ta dinga rabawa mutane kenan ko suna so ko ba sa so ko haka iska take idan ta zo ta watsar da nan ta ba mu wannan ta zuba maka datti a nan ba wai sai ka roƙa ba kyauta kawai take sai to haka manzo Allah yake irin azumi ya yi duk abin da ya zo kyauta yake yi a ƙarƙashinsa aljud wa qira'atul qur'an wannan mun yi magana akan yana daga cikin manya-manyan ayyuka abu na biyar da ake so na cikin falalar ayyukan ramadan shine al'umra zuwa umra in ka samu dama in ka samu dama ka tafi umra saboda manzo Allah ya ce umra a cikin ramadan kamar hajji ne tare da ni hajji ma wai tare da manzo Allah to kaga akwai girman daraja wanda bai samu ya je saboda yana daga cikin manya-manyan ayyuka masu falala a cikin watan ramadan abu na shida shi ne it'amut ta'am ciyar da abinci wannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka na alkhairai na ga kamar kun kafa wata takarda a nan ko iftar ne ko wato za ku ba wa mutane abinci kenan to wannan babban aiki ne mai ladan gaske kwarai da gaske domin ayoyi da suka zo a kan ciyarwa a alkur'ani suna da yawa ciyarwa Allah yana son sa ka ciyar da manyunwaci abu ne wadda Allah yana son wannan abu ga hadisin bagiya na matar da ta fito daga Bani Isra'il ana cewa mazinaciya ce ita ba ma ce ba sai ba shayar da karetin aka gafarta mata saboda ta yi wani abu da Allah yake to balle ka ciyar kuma ka shayar dan haka ana buƙatar wannan sosai kowa ya kokarin ya ga cewa ya saka wani jarinsa a cikin wannan abin da ba saboda muhimmancin ciyarwa ga wata kuma an ce ta tsare kuliya ba ta bata abinci ba har ta mutu aka ce tana wuta ga wata kuma ta shayar da kare ita kuma da zina take yi amma duk da haka Allah ya kai mata saboda haka ciyarwa babban al'amari ne ya ta amu ta'am yaza hadisin abdullahi ibn salam yake cewa da manzo Allah yake cewa abshu salama wa ta sallama a tsakanin sannan ku yi sallah mutane suna bacci ku ciyar da abinci za ku shiga aljannar ubangiji ta haka ciyarwa tana daga cikin manya-manyan abubuwa abu na bakwai sune na ƙarshe a cikin manya-manyan ayyuka da ake so a Ramadan shi ne tarkul ghiba wa namima, mutum ya bar ghibar wani mutum, babban aiki ne musamman irin wannan zamanin nan. Kada ka yi zancen wani, kada ka ɗauki maganar wani ka kayi ma wani don ɓata tsakani. Wannan barin da ka yi shi ma babban aiki ne. Shi yasa shi addini wato da umurninsa da hannuwarsa dukkansu kowanne lada ake samu. Idan Allah ya yi umurni ka aikata ka samu lada, idan Allah ya yi hani ka hannu to nan ma ka samu lada, saboda dama kawai kana rayuwa ne a tsakanin umurni. To an yi umurni ka yi, an hana kuma ka hannu, shi ma a ƙarƙashin hannuwar umurni ne, an umurce ka ne da ka hannu sannan sai ka hannu. Saboda waɗannan ibada ce wanda Allah tabaraka wataala yake ba mutane. Wannan dai shi ne abin da dan saƙon da muke ganin za mu isar. Muna roƙon Allah tabaraka wataala mawafaqa ta abin da muka yi mun yi daidai, kuma Allah ya yarda da shi ya ba mu lada. Idan kuma muka yi kuskure to muna roƙon Allah tabaraka wataala da ya yafe mana kurakuran da muka yi a ciki. Wannan dai shi ne, saboda haka anan muke muku ban kwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.